Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 26 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da walhaka, baba ya ku makere ne a wannan karo tare da Daula Salim muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirar da muka yi da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu wadda a yanzu take dakin taro na kasa da kasa a birnin Abuja inda hukumar aina take tattara sakamakon zabe na shugaban kasa da aka yi fitowa da su daga jihohi. Za ku maji cewar jami'ar APC ta lashe kujerun majalisar da wa a jihar Zamfara da dama duk da rashin shiga takara da wuri. An kuma samu rikici a jam'iyyar APC a jihar Adamawa din biyo bayan faduwa da jam'iyyar ta yi a cikin jihar. Bayan haka kuma muna dauke da labaran wasanni wanda zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger. Idan lokaci yayi kuma zamu ba ku dama ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuka ga tsarin ba da sakamakon zabe kafin a bayyana zaben wato a bayyana wanda ya nasara. Lambobin mu ko kamar kullun su ne 202 205 5655. Kafin nan sai a shirya domin jin labaran duniya.
Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taron su na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi inda kuma ya samu gagarumar tarbo a lokacin da jirgin sa na kasa wanda albarusai ba sa ya huda shi ya iso a wata tashar jiragen kasa a wata tashar jirgin kasa ta kan iyakar Vietnam da China. An shirya cewa shugabannin biyu za su ci liyafar marece gobe Laraba tare da wasu mukarraban su guda biyu da za su rinka yi masu fassarar zantarwar su da za su yi. Tattaunawar ta su za ta ci gaba a ranar Alhamis. A cikin watan Yulin shekarar da ta gabata ne dai Trump da Kim suka yi haduwar su ta farko a Singapore. Kungiyar rukunin kasashen nan da ake kira da Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayani mai karfi na nagarta da yake nuna cewa rayuwar jigon ƴan adawar kasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya samu jigon ƴan adawar ko iyalinsa kamar shugaban kasar na Venezuela wato Nicolas Maduro. Ita dai wannan kungiyar ta Lima Group kungiya ce da ta kunshi jumlar kasashe guda 14 da suka hada da Argentina, Brazil, Canada da Colombia da Honduras waɗanda kuma su suka kulla wannan kawancen da zummar neman mafita daga rikicin siyasar da ya bayyana kasar ta Venezuela. Shi dai Juan Guaido wanda shine kakakin majalisar dokokin kasar ta Venezuela yayi amfani da kundin tsarin mulkin kasar wajen ayyana cewa mulkin da shugaba Maduro ke yi haramtaccen mulki ne, har ma shi Guaido din ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban kasar ta Venezuela. Ministan harkokin wajen kasar Iran Mohammad Javad Zarif wanda shine babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla kan hana Iran kera makaman nukiliya yayi murabus daga kujerarsa ta minista. Yana mai cewa yana matukar nadamar cewa ba zai iya ci gaba da rike mukamin ba. Zarif dai bai bada dalilin yin murabus din ba, sannan har zuwa yanzu ba wani martanin da ya fito daga bakin shugaban Iran din Hassan Rouhani. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi wani kalami akan dandalinsa na Twitter inda yake cewa sun sa ido su gani idan wannan murabus din na Zarif zai zauna daram. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne ake tsara majalisar wakilai ta Amurka za ta dauki matakin haramta matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na cewa Amurka tana cikin wani mawuyancin halin da ya tilasta kafa dokar ta baci dangane da abin da ke faruwa akan iyakarta da kudancin kasar Da yake ƴan majalisun Democrat ne ke rike da majalisar wakilai an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba wata matsala ba ko a majalisar dattawan inda ƴan majalisar Republican ke rinjaye da yawancin su sun nuna alamar cewa za su goyi bayan matakin da ƴan Democrat din ke shirin dauka Sai dai duk da haka ana sa ran cewa shugaba Donald Trump zai yi amfani da karfin kujerarsa ta shugabanci wajen tarwatsar da shi.
Dauna Salim ke dan takarar tumuna labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kawai yanzu hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta INEC tana nan tana ci gaba da karban sakamakon zabe na shugaban kasa daga jihohi da dama kuma ta riga ta karbi sama da jihohi 25 har yau dai shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba Yanzu da rana mun tattauna da abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu akan hali da ake ciki a dakin taro na kasa da kasa dake birnin Abuja ga kuma yadda tattaunawa ta tafi
yau da karfi daya da rana an yi jihohi shida jihar Niger jihar Kudawa jihar Kaduna jihar Anambra jihar Oyo da kuma jihar Adamawa kafin aka tafi gama lokaci kuma sai ka ce a dai jihohin da aka sanar da sakamakon zaɓe yau an ce sun gaji da gaji da gaji a PDP ta samu jihohi zaɓe a jihohi uku da jihar gaji ta samu sun zaɓe a jihar da aka gabatar da yau din nan wato jihar APC ta samu lati zaɓe a jihar Niger jihar Kitawa da jihar Kaduna ya ce ta kuma da jihar PDP ta samu lati zaɓe a jihar Anambra jihar Oyo da kuma jihar Adamawa kawo yanzu yanzu haka da muke magana da kai ba za ka kasa jin dan amo lati kaba ana gabatar da sakamakon zaben jihar Bauchi inda muke kenan ta halin yanzu
To, su wakilan da suke wakiltar jam'iyyu daga zauren taro, me kike jin suna faɗi ganin wato irin sakamakon da suke shigowa ba a samu canji ba, shugaba Buhari na lashe jihohin Arewa sannan kuma PDP tana samun wato jihohi na kudancin Najeriya.
Eto, mun ka fitowa da daya inda masu sauraron mu wadanda suke bin mu a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook muna daukan wannan sakamakon rahoto kai tsaye inda jihar da aka gabatar idan su wakilin nan suna da tambaya ko kuma suna da wani gore su ko kuma akwai wani abin da suka lura da shi da ya kike musu gudu ko kuma akwai abin da suke yarda da shi kuma a cikin sakamakon zaben da aka gabatar shi shugaban kuma zaɓe Professor Mahmud Yakubu ya kan ba su dama su yi kwanakwakwa da fasa mutu gaba ta tafi a sai dai ba a yanke hukunci ko kuma sai da shawara kan kwanakwakwa da ba su ke na gabatarwa ko kuma abin da suka lura da shi a kan sakamakon zaben koda wata jiha ne ya kan ce za su tafi su zaje su kula su sake dawo ma za su fi kwanakwakwa da fasa kuma dai ba su ne su wakilin da suka yi ɗaya bayan ɗaya bayan da aka tafi kammala karɓar sakamakon zaben gabaki ɗaya kafin su a kai da lokacin da za a tafi da wani ne ya ce da ke tura akwai halin da ake ciki kenan
Akwai abin nan rahotanni da suka fito cewa jam'iyyar PDP ta fara nuna shakku akan sakamakon da ake fitarwa ban sani ba wakilansu da ke nan zauren taron kina jin abin da suke faɗi game da wannan bayanai da suka fito?
Babu shakka suna nuna rashin gamsuwa da kuma amincewa da sakamakon zaben shi yasa damun su ma a kwaje wannan lokacin sai da muke lokacin da muke wannan ruwa ne mun wannan gira da ya kamata mu gida da su an fara gabatar da sakamakon zaɓe kuma suna so su yi su gani ba sa so su ɗan matsa ko kasuwar aka ke baya ba ka kan su ke samu iya samun dakarun arba dakarun saba su ke kai a sami abin da suke kai game da wannan sakamakon ko da kun da suke da su game da wannan amma sun ci ne su ne ita ma sun fata jam'iyyar da ya ci ne da nuna cewa ba ta amince da fannin zaɓe ba kuma ake bayanin cewa ta gayyaci jam'iyyarta gaban
to madalla a gaida alheri Grace Abdu. To yanzu kuma wato duk da cewar jam'iyyar APC bata shiga takara a jihar Zamfara da wuri ba amma kuma ta lashe kujerun majalisar dattawa da dama a zaben da aka gudana a ranar Asabar da ta gabata. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Duk da cece-kuce da badakalar zaben fidda yan takara da jam'iyyar APC ta yi fama da shi a jihar Zamfara wanda ya kai ƙarshe a jajibirin gudanar da zaben, jam'iyyar ce aka bayyana ta lashe zabukan shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar a ranakun Asabar da Lahadi da suka gabata a jihar. A zaben shugaban ƙasa, jam'iyyar ta APC da ke mulkin jihar ce kan gaba da ƙuri'u 153,626, yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ta sami ƙuri'u 69,293. Sakamakon zaben kuma ya nuna cewa APC ce ta lashe dukkan kujerun 'yan majalisar dattawa uku da kuma kujerun 'yan majalisar wakilai na jihar. To sai dai nan take jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da zaben da kuma sakamakonsa kamar yadda hukumar zabe ta fitar ta bakin shugabanta a jihar ta Zamfara Ibrahim Mallaha.
Wannan mata kwamishinan zabe ta haɗa kai da mutanen APC abinda ta ga dama shi take yi. Flagship na INEC a shi an ɗauka an ba ta ba mutanen gwamnati cikin wannan jiha ta ko mun kama rada hanga hannu amma a hukumar zaɓe ta jiha gusau local government an ƙidaya an bayar aka saki mutanen da suka yi abun nan a dai mutane ana bugun su an kama mota kanta da ballot paper daga mada an sauke kayan an saki mutanen nan mun tabbatar da Zamfara ba zaɓe aka yi ba ai kawai abu ne na sauraye aka yi wanda yake wannan hukuma INEC ta jiha Zamfara muna kira da in dai adalci ake a Najeriya to ya kamata a diba a ga abin da ya faru a Zamfara.
To amma kuma daga bangaren jam'iyyar APC sakataren gwamnatin jihar Abdullahi Muhammad Shinkafi ya musanta wannan zargin.
Ga al'amarin siyasa zargi ba sabon abu bane amma mu a matsayin mu na mutane masu bin doka gwamnati ba za ta yi wani abu wanda bai dace ba kuma wanda ya saba ma doka wanda yayi riya cewa an yi mai wani abu sai ya kawo shaidu sai ya ce wuri kaza lokaci kaza an yi kaza amma ba a kawo korafi ba wanda bai da tushe bai da asali.
Hassan Sidi Aliyu shine sakataren hukumar zabe ta kasa a jihar Zamfara.
Ba mu tare da kowace gwamnati ba mu tare da wani dan takara mu je muna aiki a matsayin mu na hukumar zabe mai zaman kanta wadda ba ta da hulɗa da kowane party in ba don a yi zabe ba mai adalci kuma idan mutum ya kawo korafi cewa an yi mai muna so shi kawo mana shaida in ya kawo mana shaida sannan mu kuma dauki mataki wanda ya ji da wani korafi to ya je kotu kotu ita za ta sa a kawo kajirida a rubutu abin da ya kamata aka abin saboda ba wai muna shari'a bane muna collecting results shi a aikin mu.
Gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya sami lashe zaben majalisar dattawa na mazabar Zamfara ta yamma. Kujerar da tsohon gwamna Ahmad Sani Yariman Bakura yake a kai tsawon shekaru 12 tun daga shekara ta 2007. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da laga sheka Murtala Faruk Sanyin na. Biyu bayan faduwar da jam'iyyar APC ta yi a jihar Adamawa a zabukan da aka gudanar inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta a wato majalisar wakilai da kuma na dattawa, yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai inda wasu kusoshin jam'iyyar suke zargin junansu da cin amana musamman ma shugaban jam'iyyar na jihar, zargin da shugabannin suka musanta. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Biyo bayan faduwar da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adama a zabukan da aka gudanar inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta na wakilai da kuma na dattawa, yanzu haka wata saba ce mata kunno inda ake zargin wasu kusoshin jam'iyyar da cin amana musamman shugabancin jam'iyyar na jihar, zargin da shugabannin jam'iyyar ke karantawa Dr. Mahmud Halilu Ahmad, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kamfen na Buhari, yace su ba su yi mamaki ba, domin a ce wasu dama sun dade suna zargin akwai wasu masu zagon ƙasa cikin shugabannin jam'iyyar ta APC, wanda mako shi ne ya jawo wannan faduwar da suka yi.
Wannan sakamakon zaɓe gaskiya mu bai zo mana da mamaki ba. Idan ka lura senatoci ɗin nan guda uku kowace ɓangare kaga irin yadda zaɓen ya kaya. Kowa ya sani daman shi mai girma gwamna, kowa a jihar Adamawa ya san ɓangaren da yake kuma ya nuna a wannan zaɓen da aka yi. Saboda haka sai dai mu ce Allah ya kyauta.
To sai dai kuma tun da mai da dangane da waɗannan zargin da ake yi, gwamnan jihar Senator Muhammadu Binde Umaru Jibrila ta bakin kwamishinan yawon labaran sa Ahmad Sajo yace ma ba haka zancen yake ba.
Hakika wannan abin takaici ne, abin haushi ne, kuma abin da yake bai da kan gado ne, domin gaskiya babu wanda suka yi ma shugaban kasa Buhari zagon kasa kamar su wa'inda suka raba jam'iyyar gida biyu, suka hana mu tafiya a baki daya, suka sa wa'insu suka kama wannan hanya, wa'insu suka damu wannan gaba. Akwai ma ɗaya daga cikin su ko wa'innan da suke raɗe-raɗe yana daga hannu wani dan takara na senator a Adamawa ta Arewa, yasa dalilin wa'annan kuri'u da aka samu a wannan wurin suka rusa kuri'ar senator din mu ta APC ta kuma ta samu ta bade, kuma wa'ansu su san abubuwan da suka yi saboda kiyayya da suke ba gwamna, sun ci su yi ma ita kanta jam'iyyar APC aiki a wasu wurare saboda su samu dalilin abin da suke yanzu. Sun taimaka suka tabbata an kada APC a wasu wurare don kawai su samu bakin magana, ba su ma yi tunanin illar da wannan zai yi wa shi mai girma shugaban kasa Buhari ba.
To wai kawai na gaskiyar cewa da hannun shugabannin jam'iyyar a faduwar ta APC da ta yi, Ahmad Lawal shi ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adamawa.
Ibrahim Lazis, ɗan damuwar da muka samu shi ne watakila rikici na cikin gida, wanda za ka samu cewa wannan baya yin wannan jam'iyya ɗaya, amma ana faɗa a tsakanin manyan stakeholder namu za ka samu wannan ya ce maka shi ba zai gwamna ba, wannan ba zai senator ba, wannan ba zai kaza ba. Za ka samu mutum fa babba ne a wannan jam'iyyar, amma zai je kamfe ya ce maka zaɓi shugaban ƙasa kaɗai, kar a zaɓi senator, kar a zaɓi memba House of Rep, ko kuma mutum zai ce maka a zaɓi memba House of Rep, kar a zaɓi shugaban ƙasa da sauransu. To wannan matsalan shi ne ya kawo mana abin da muka samu kanmu Adamawa. Shi yasa kullum a jam'iyyance muke tsawatarwa, muka ce duk mutumin da muka same shi a mana antipati ba za mu bar shi ba. Kuma yanzu haka bayan zaɓen nan muna bincike mu samu su waye suka je suka yi campaign, because a cikin 'yan jam'iyyar mu da akwai wanda suka je campaign suna cewa zaɓi shugaban ƙasa APC, a zaɓi senator a wani jam'iyya daban, a zaɓi memba House of Rep a wani jam'iyya daban. Wannan shi ba mutane dama aka ja ka abin da kaga har aka kai ba mu samu kuri'un da muke tsammani za mu samu ba. Don haka a matsayin mu na jam'iyya muna nan mun sa muna bincike duk wanda muka samu a zaben shugaban kasa mana tifati ba za mu bar shi, ba za mu dau mataki akan shi ko shi waye ne.
Kuma da menene dai, yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamnati da na 'yan majalisar dokokin jihar da ke tafe. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira, wani ne daga wani ne ke kira?
Suna na Yalon, ina tsirin ku daga nan garin Gasabo a karamar hukumar jihar Fuskon jihar Yobe.
To bismillah malam.
To na kira ku amma bana kusa da radio, wala ban san akan me yake mabudin nan da yau.
to ba lafi zaka iya ka saurare mu abinda muke fadi ya kuke ga tsarin da ake karban wato sakamakon zabe kafin ma a kai ga ainihin wanda ya ci zabe tsarin muke so mu gani ba wanda zai ci zabe ko abin nan ba muna neman sanin ya tsarin ya kuke ganin tsarin na tafiya bari mu dauki kira daga Sokoto wane ne daga Sokoto
Sina na Mukarram Mustafa daga Sokoto.
To Malam Muktar, duniya na saurin ka.
Daga Ilela. Eh to wato muna ganin mamakin sakamakon zaben da ka zuwa. Dan muna ganin irin jawoyin da aka kawo kamar ba haka lalle sakamakon zaben nasu yake ba. Ana yin mana kamar da irin na mutena shugaba yana yin ajanda bai dace ba.
To mun gode kwarai da gaske da fatan ka nuna mana ra'ayinka don haka zamu je ga kira ta gaba to madalla wani ne akan layi assalamu alaikum wani ne mutum dake kan yawa daga ina kake kira
daga abiya ne
to bismillah malam
Hello, Mamara, hello?
Eh, muna saurin ka malam kana tare da Sashi Hausa da Murya Amurka.
Yawwa, maudin da nake haiku shine.
Muka ce ya kuka ga tsarin da ake fitar da sakamakon zabe. Ya kuke ganin fitowar sakamakon zaben?
Fitowar sakamakon zaben. Abin da ake barawa.
Line kana da matsala bari mu je jihar Bauchi mallan zaka iya sake kiran mu don mu same ka wane ne daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi
to mallan Ayuba duniya na saurin ka
to gaskiya kadin ya burge ni kuma yanda ake karban sakamakon babu tashin hankali kowa yana zaune lafiyar sa kalau ana karban jihohi wannan tsari lalle ya burge kuma haka ake so tunda ana yi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma ga
mun gode da gaske mallam Ayuba bari mu je jihar Filato wani ne a Filato
Zainab ce
to malama Zainab muna sauraron ki
gaskiya sakamakon ake bayarwa na zaben bana sai ku alsafa da alheri duk wanda ya samu dai mai shi dai ya gode a wanda kuma ya fadi kuma mai shi kuma
yau mun kaddara
kawai
to mun gode to mun gode kwarai da gaske malama zai to muna je da har yau ne muna samu wani abin nan da take kallawa waje ne a layi
Allah ya san ne da lafaja
lafaja to bismillah
to bisa ga al'amuran zaben nan su a gabani a ji tsoron Allah a cikin ta duk da ba da abin da za koma gaban Allah za ta kai ta can mun tsara ne ko bayarwa a jisoron Allah shikenan
to mun gode kwarai da gaske da fatar wanda kake ba shawara su ma sun jin Allah yadda to har yau dai muna son ku kira mu ne ku ba mu ra'ayinku ya kuka ga tsarin karban sakamakon zabe da ake to muna da kira daga jihar Taraba wani ne a Taraba din
Bello Sani Zoma daga karamar hukumar Bali local government Taraba
to malam Sani duniya na saurin ka
to a gaskiya tsarin zabe da aka yi nan ko ma wane ne ya san cewa an tsara zaben nan yadda ake karban zaben nan daki-daki ko duk duniya na kallo akwai jami'an ko ina suna kallo yadda ake gashi ake collection zaben nan ba wanda zai ci ai masa maguri sai dai dama baya da jama'a kawai
to mun gode kwarai da
amma tsarin zabe yayi Allah kuma ya sa addada inganta
ha to bar mu je jihar Niger mun gode kwarai da gaske wani ne a Niger
Ibrahim ne wanke hula a garin ne gode a kin ba
to bismillah malam Ibrahim
to gaskiya mu za da sakamako sai dai mu ci alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah dan kamar da yadda muke tsaron sakamako ya zo mana duk mun wanda ka bi suna korafin da cewa su a musu daidai ba to iya kudin suka kashe ne ba suke ganin ba za su yi nasara ba shi ne suke yin korafin ko mun sai mu ci alhamdulillah sakamako yayi
to mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim mai wanke hula yanzu dai muna so ku ci gaba da kira don ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda ake karban ko kuma ake tattara sakamakon zabe a Abuja. Ana bayarwa ya kuke ganin wannan tsarin da ake bada wato sakamakon zabe daga Abuja. Don haka wannan shine maudu'in mu na yau da za ku kira mu ku bayyana ra'ayinku. Muna da kira daga jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto? To malam bismillah ba ma jinka sosai so ka dan cire murya.
Eh to kuna magana kana magana da Sani Crossley Elena na ga su kusurce.
To malam Sani bismillah kana dan lokaci kadan.
Wallahi mu alhamdulillah alhamdulillah wa an ga zadin lillah ya. Ubangiji Allah Allah ya gora mana an ga karshe shi da hannagoni ne alhamdulillah.
Amin sun amin mun gode kwarai da gaske man sani kuma da kiran malam sani ne za mu kawo karshen wannan kira mun gode muku duka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kotun tarayyar Turai da ta yanke hukunci a yau Talata na halattawa kungiyoyin hudu na kasar Spain na kwallon kafa da suka hada da Barca da Real de Madrid sai Atletico Bilbao da Osasuna. Wannan kotun ta halatta musu raguwar da hukumomin kasar suka wa kungiyoyin da ke kasancewa wani tallafi na gwamnati gare su wajen biyan kudaden su na haraji a daya cikin watan Yuli shekara 2016 ne wata kotu a kasar Spain ta yanke hukuncin cin tarar waɗannan kungiyoyin guda hudu na kwallon kafa na kasar Spain bisa sun karbi wani tallafi daga gwamnatin kasar. A wasannin kwallon kafa a yau dinnan ana buga a sassa daban-daban na nahiyar Turai inda a kofin kasar Faransa Paris Saint-Germain tana goga da Dijon yayin da kasar Ingila Leicester da ta kore kocin ta Claude Puel a ƙarshen makon da ya gabata tana bugawa a wasannin kwallon kafa na Premier da Brighton sai Cardiff City tana gogawa da Everton. Idan muka leka a kasar tarayyar Laraba ko Emira Arab Uni ana can ana ci gaba da wasannin tseren kiki na wannan kasar inda dan kasar Spain a Alejandro Valverde ya lashe mafi muhimmancin tsere a yau Talata dinnan. Muhimmancin wurin shine wannan hawan mai sunan Jabal Hafid shi dai dan kasar Spain cewa da Alejandro Valverde ya yi nasara ne gaba Roglic dan kasar Slovakia da Gaudu dan kasar Faransa a wasannin kwallon tennis na birnin Dubai. Yanzu haka ɗan kasar Faransa na ci gaba da shankashi inda Benoit Paire ɗan kasar Faransa ya shankashi a dazu-dazun nan a hannun Kei Nishikori a zagaye na farko na wasan tennis din na birnin Dubai. Shi dai Nishikori ya lailaye Benoit Paire din ne da shidda da hudu shidda da uku sai Kurkaz wanda ya lalabe Mute dan kasar Faransa da ci shidda da uku bakwai da biyar. Za a yi karawar gaba a zagaye na gaba tsakanin Nishikori da Kurkaz. Haruna mamman bago na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Haruna mamman bako. Yanzu kuma lokaci ne da Daula ta dawo da labarai amma wannan karon a takaice.
To baba ka labaran a takaice. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taron su na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi inda kuma ya samu gagarumar tarba a lokacin da jirgin sa na kasa ya isa. Sai kungiyar rukunin kasashen nan na da ake kira Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayanai mai karfi na danta nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya sami jigon yan adawar ko iyalinsa kamar shugaban kasar Venezuela wato Nicolas Maduro. ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif wanda shine babban jigon shimfida yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla akan hana Iran kera makamanta na nuclear yayin murabun
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe safe za a ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin Dauda Salim da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda kuma ya shirya ba da umarni Daniel Brown da injiniya mu na wannan dare nake sallama baba ya kuma kiri ne daga nan Washington a huta lafiya kuma Allah ba mu alkhairi dan nasa amin sumana assalamu alaikum